tambaya guda biyu. Tambaya na farko, kafin shakon da ya rubuto min tambaya, saboda kada ya ce ban karanta ba, ya rubuto zan karanta ne ba dan na amsa ba, dan text ya tura mini yana so na bashi tarihin Shehu Usman Dan Fodio na ɗaya kenan. Na biyu, shi dan Najeriya ne ko zuwa yi? Yauwa. Sannan na uku, tambaya da har guda biyar, Shehu ne ya kafa Sokoto? Menene ma'anar Sokoto? Shekara nawa da rasuwarsa? Yanzu dan Allah ya za a amsa wannan tambaya. Arama. Na'am. Ko a Google ba zai samu ba? Baran ga mu gaskiya. Ko Google ba duk ilimi yake baka ba? Akwai abin da ba za ka same shi ba sai a karatu. Tarihin Shehu Dan Fodio na farko ma baran ga muku na abu guda daya. Duk tarihin mutanen kirki kar ka dauke shi a Google. Dan Google ne Yahudawa ne. Kusa wannan abin da kyau. Bai halatta daukan tarihin mutanen kirki bayan Allah daga Google, ko ka dau tarihin musulunci daga Google, za a misleading ɗinka ne. Ina fata an gane. Saboda haka tarihin bayan Allah na gari ana karanta shi ne cikin littafin da bayan Allah na gari suka rubuta. Ku fahimci wannan abin da kyau. Makiyin ka ba zai taɓa maka adalci ba. Google makiyin musulunci ne. San wannan abin da kyau. Amma ba za ka gane ba sai in kana da ilimin musulunci. A matsayinka na layman za ka ɗauka, masha Allah sun yi ƙoƙari a shigar maka abubuwan da babu shi ko ba gaskiya ba ne ba. Kun gane ko? To, Shehu Google ba komai ake karɓa a gunshi ba. Yawanci ruwayan shi kamar na Shehu Rigiri-giri. Allah sa mu dace. To, yanzu in ka ce a baka tarihin Shehu Mujaddadi Dan Fodio, lacca ne mai zaman kanta. Akwai ɗan uwa Sheikh Abdulrahman Umar Bagarawa, hafizahullahu wara'a, babban malami ne kuma matashi. Kanin mu ne amma malamin mu ne. Wanda nakan faɗa cewa a Najeriya in za ka lissafa matasa uku masu karatu yana ciki. Ina fata an gane. Ya zo nan garin Gombe ya yi daura na kwana wajen biyar ne ko Malam Usman, kwana biyar. Wanda mu muka gayyato shi masallacin Dr. Umar Garba Dokaji. To, ya yi lacca a masallacin Dr. Aliyu Modibbo a kan tarihin Shehu Dan Fodio. Ko rabin laccan ba a yi ba. Sai da aka ba da shawara in ya sake zuwa a yi ta series na ɗaya da na biyu da na uku. Ina fata kun gane. Waɗannan mutanen ba ka ba da tarihinsu a taƙaice dai ka zalunce su. Kafin ka ba da tarihin karatunshi da aihuwanshi ma awa ɗaya ya ƙare. Ka zo tarihin jihadinshi da rubuce-rubucenshi. Ina fata an gane. Shi yasa littafi ake rubuta a kansu. Don ka ce za ka yi summarizing, sai dai ka yi lacca ka yi summarizing abu. Wannan kenan. To, bare shi ya karo da waye kafa Sokoto, menene Sokoto? Dan sai mu tura wa Sokotawa kenan wannan. Wannan ma ka tambaye ni tarihin Gombe ya fi. Allah ya sa mu dace. Dama na ce zan karanta ne ba dan na amsa ba, dan ya san laji tambayin shi. To, dan uwa kai hakuri, wannan ba a wurin irin na ake amsa shi ba. Allah ya sa mu dace. To, tambayin da za a amsa guda biyu. Tambaya na farko yake cewa dangane da musulmai masu wurin sai da abinci, mat'am, restaurant, ya matsayin su sai da abinci da rana a cikin Ramadan ga waɗanda yake ba musulmai ba? Kun fahimci tambayar? Amsanta shi ne haramun. Haramun ne a wajen malamai. Sai da abincin da za a ci da rana a matsayinka na musulmi haramun ne. Wannan shi ne abinda malaman musulunci suke fatawa da shi. Domin abinda suka ce shi ne yana komawa ne zuwa hal al-kuffar mukhatabuna amla, wanda ba musulmi ba, shin in Allah ya ce ai abu kaza ta shafe shi ko bai ta shafe shi ba? Amsa shi ne ta shafe shi, ya ƙi ne. Kun fahimci wannan abin da kyau? Imam an-Nawawi Allah mishi rahama a cikin sharh Muslim yace wal madhhabu sahihu alladhi alayhi al-muhaddiqun, yace mazhaba ingantacciya wanda duk masu bin diddigin shari'a suka tabbatar kuma suke kai, yace annal kufara mukhatabun bi furu'i shari'ati, yace kafurai waɗanda ba musulmai ba sun shiga cikin duk abin da Allah ya ce ai ko kar ai. Dan Allah na magana da bayin shi ne gaba daya. Wasu suka amsa, wasu ba su amsa ba. to aka haka tunda Allah ya ce yayi sai ya kiye yi to bai halatta ka sayar mishi da abinci ya ci da rana ba haka nan musulmi wanda ke dan duniya ne baya azumi haramun ne shi ma kai sayar masa da abinci suka ce wanda kadai ya halatta ka sayar wa abinci shi ne musulmin da baya azumi saboda rashin lafiya ko macen da bata azumi saboda bata ibada ina fata an gane ko tsohon da baya azumi saboda shekaru in ba waɗannan ba haramun ne ka sai da abinci ka san mutunci zai da rana wannan bai halatta ba ka shiga cikin wa ta'awunu 'alal ithmi wal udwan kai ta'awunu 'alal ithmi wal udwan bayan kuma Allah ce ne wala ta'awunu kai kuma kai ta'awunu ina fata an gane to saboda haka wannan shine a takaice manyan malaman musulunci na wannan zamanin su Sheikh bin Bas Allah musu rahama Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi da sauran wadanda ake kafa hujja da maganan su ita ce fatawar da suka yi na
akwai yara
akwai
yara
a yara ai shari'a ma bata haukan su bai muna maganan wanda shari'a ya haukan shi ne yaran musulmi da yaran kristoci duk shari'a bata haukan su ba sai mutun ya balaga eh kamar yadda ya halatta ma wanda ya balaga aka ce mai da lafiya ka sayar mishi balle wanda azumi bata haukan shi ba yara shi zuwa ma shari'a bata magana da su muna maganan wanda shari'a take magana da su ne insha Allah ko da wani yazo shagon ka da rana yazo ya ce da Allah ka bani biskit da fanta haka wa da kace me zaka yi dishi ko ka bani biredi da coca cola sha biyu rana me sanji kuma ya kamata ka tambaye shi in ka san cizi ya haramun ne ka sarmi shi amma in ka san zai kai mara lafiya ne a asibiti ko iyalin shi ne ba ta azumi wannan ya halata ko kuma yara zai kai a gida nan ma ya halata wallahu ta'ala ala alam sai tambaya ta karshe dangane da mutun ya zo masallaci an yi sallar isha ana sallar tarawihi to sai ga wadansu sun makara su za su yi jami'i shine bi su jami'in yafi ko kuma ya shiga tarawihin misali in suna raka biyu su yi sallama ya jona da su in aka yi raka biyu aka yi sallama tashi ciko isha wanne fi kun gane kan tambayar to haramun ne yin jami'i a masallaci wayan ana wata sallah wannan shine abin da ya kamata mu sani malaman malikiya ma ko an gama sallah suka ce ba a jami'i a masallaci saboda kare haƙƙin haɗin kan musulmai kar wani ya ware sai an gama ya zo yi nashi suka ce an hana ma a yi jami'i matukar imamu ratib ya zo an yi sallah an gama yasa Abdullahi bin Umar da ya zo masallaci an yi sallama sai ya tafi gida ya sallar shi kada ya tara mutane a jami'i ma a ɗauka wani abu ne baya bin limamin mai sallah to shi yasa malami suka ce matukar masallaci ana sallah haramun ne kai wata sallah ya tabbata a cikin hadisi ma fa annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace idza uqimatis salah fala salati illa almaktuba in an tsaya da sallah a masallaci babu wata sallah in ba wannan da ake ba to sai malami suka ce ko nafila kake raka'a farko ne ka yanki shi ya fi lada akan ka kadisa dan har wasu malami suka ce in ka kadisa ma ba lada wasu malami suka ce a in ka karisa da lada kuma da zunubi ka kiwo annabi da'a kaga matsala biyu kenan to wanne yafi girma kaga saba wa annabi yafi girman sallar nafila to in dai kana raka'an farko ka yanke ta yafi amma suka ce in ka kulla raka'a ta biyu har kai ruku'u ka dago babu laifi ka karisa ina fata an gane amma raka'an farko ka ainihin yanke sallama shi da aka tambaye Ibn al-Uthaymeen mutum zai sallama ce ana sallama ne an gama sallah kai ko ba gama sallah ba kawai zaka yanke ne na waitu yankewa shikenan an gane ko yace babu wata sallama da ake dan sallama ana yin ta ne an gama sallah wallahu ta'ala ala wa alam insha Allah zamu tashi a farkon ayata 53 ko cikin wannan sura mai albarka suratul taha wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah sai tambayoyi wannan karatu na zuwa daga nan masallacin manhiya usunna dake wannan unguwa ta fantami anan cikin garin Gombe fatar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da kuma sauran dukkanin garurukan mu gaba daya wannan mai tambaya na farko yana cewa mutun ne yayin sallar magriba sai ya sallama raka'a ta biyu sai can an jima ya tina to ya zai to mutumin da ya salla magriba ko wata daga cikin salloli ko ma wacce ce sai ya sallama kafin sallar ta cika idan azhar ne ko la'asar ko isha yayi sallama daga raka'a ta biyu ko kuma sallar magriba ne yayi sallama raka'a ta biyu to ana akwai ababe guda biyu wata kila ka tina a lokacin da kai sallama ba jimawa, kai sallaman kenan ka fara tasbihi sai ka tina, to a wannan lokacin zaka tashi ne ka ciko sauran sallolin. Anan ne malami suke magana guda biyu, mutum zai kabbaran harama ne ko ba zai ba. A wajen malaman malikiya kamar yadda Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani ya kawo a cikin risala, mutum zai kabbara ya miƙe ya kawo sauran raka'o'i sannan ya sujjada ba'di. Amma wajen waɗansu malamai kuma ba za ka yi kabbara ba, don kabbaran harama already ka riga ka yi, yanzu a cikin sallah kake, kawai za ka miƙe ne ka ci gaba da sallah ka cika sai ka yi sujjada ba'di. Ina fata an fahimci wannan abin da kyau, abu na farko kina. Abu na biyu kuma, ka yi sallama raka'a ta biyu, kai zikirinka, kai addu'a har ma kila kai nafila, ka tashi ka fita can bayan ka nitsu kuma sai ka tina dazu ba sallan nan bata cika ba, a wannan lokacin sallan ta baci, sabon sallah kawai zaka saki. Tun cewa in tsala, in an samu tsawon lokaci tsakanin sallamanka da tinawanka, zaka sake sabon sallah ne. Wannan shine zance mafi karfin dalili insha Allah. Sai wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi tafiya. Mutum ne zai tafiya daga Gombe zuwa wani gari, misali ya bar gida kama a ce karfe 2 bai sallan azhar ba, yana zuwa tasha mota ta cika shine kila na karshe, kaga babu damar yace zai sallah aka kama hanya aka tafi. To a wannan lokacin kaddara sai aka je Bauchi aka tsaya za a yi sallar la'asar misali, shi bai azhar ba, to wannan azhar din kasaru zai yi ko kuma cikawa zai yi? Kun gane tambayan? Yawa, sallan da lokacin ta ya same ka a gida amma baka yi ba kuma tafiya ta kama ka, sallan kasaru za ka yi? Da lokacin da ka bar gida lokacin sallan bai fita ba. A ka'ida shine in ana bin ka bashin sallah a gida, to in zaka biya ko a tafiya ne ko a Lagos ne, zaka biya ne cikakken sallah. An gane ko? Idan misali baka bar gida ba har sai da lokacin azhar ya wuce, kaga nan bin ka ake. To ko a Lagos zaka yi sallan raka'a hudu zaka yi, in zaka biya sallan gida ne. Amma lokacin da ka bar gida a cikin lokacin sallan ne, lokacin ta bai fita ba, sai ka zo zaka yi ta a halin tafiya, still wannan kuma sallan kasar zaka yi. Kun gane ku? Wannan ya faru da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya bar Madina zuwa Makka lokacin sallan azhar, bi azhar din ba sai akan hanya kuma sallan kasar yayi, sai jinkirta azhar din har zuwa farkon la'asar, sai ya hada su, sai ya raka'a hudu, raka'a biyu, raka'a biyu. Ina fata an gane. To wannan shine hukuncin mutum. Abu na biyu da zan kara akan wannan shine, idan kuma zaka dawo gida ne sai zamo daga can baka yi sallah ba, kaddara baka yi sallar la'asar ba, kana Jos ko kana Bauchi, sai aka kamo hanya, lokacin da aka kamo hanya kila karfe 5 ko kuma a ce ma karfe 5 misali, ko kuma a sori lokacin da aka bar can rana ta fadi, ko baka yi la'asar ba, kila ka zo ka baro gida duk da rana za ta fadi, kana da niyan bari ka zo tasha ka yi sallah, kana zuwa mota ta cika kafa a fita a Bauchi ma misali, rana ta riga ta fadi, ka ganin sallan kasar ake binka, ba tsaya ba sai da aka zo gida za ka yi sallah. To kaddara sallar la'asar ne, to in ka zo za ka biya sallan a gida kasarun da za ka yi, nan ko ba cika sallah za ka yi ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Duk sallan da ake binka za ka biya ta ne a yanda take, in za ka yi ta a halin tafiya ka bar gida lokaci bai fita ba, kasaru za ka yi, in kuma lokacin ya wuce ka bar gida, in za ka biya a can cikawa za ka yi. Idan kuma a can ake bin ka sallah, ka dawo gida za ka biya, ko a gidan ne kuma kasaru za ka yi. Suka ce wa in kanat hadariyatan qadaha hadariyatan wa in kana safariyatan qadaha safariyatan, yana cikin ahlari, ya kamata mu koma karatun ahlari na shega. Yawwa, to I hope dai mutane sun gane yadda rikicin abun yake. Yawwa, in kuma daga can ne ka taho baka yi sallan ba lokacin kasaro ne har ka zo gida, to nan kuma lokaci in bai fita ba, in zaka biya cika sallah zaka yi. Kun fahimci wannan abun da kyau? Kowane bangare haka tsarin abun yake insha Allah. Sai abu na biyu dangane da mutumin da ya mafarki, sai ya farka, in an ce an yi mafarki kun gane abun ai, wanda gugware suke yi marasa mata din nan, to shikenan sai ya farka lokacin sallan asuba ya dan kure, kun babu isasshen ruwa misali da zai wanka to mutun ya zai idan har rana za ta fito bai samu ruwa ba yayi ta imama yayi sallah in har rana za ta fito amma in dai rana ba za ta fito ba mutun ya nemi inda zai samu ruwa yayi wanka shine hukuncin shi kaddara kuma lokacin sanyi ne ga ruwan amma yana da bala'in sanyi kila kai wanka da shi zai haddasa ma rashin lafiya ko mura ko wani abu ko da ma baka da lafiya zai kara maka rashin lafiya a wannan lokacin ma taimama za ka yi kai sallah in har ba za ka samu abin da za ka dafa ruwa ba kila babu wuta ko ga wuta baka da hita ko kuma ga risho babu kanan zir duk wannan kage yana faruwa ko ga kucin gas babu gas duka dai a samu dai wani matsalan da zai sa ruwan ba zai tafi ba ko baka da gawayi balle kai da barbaru da leda da ashana to a wannan lokacin in har sanyi ne fa na gaske ba dan sanyi kawai na mutanen mu ba a ce ana tsananin sanyi alhali ba sanyi ake ba to irin wannan ya halatta anan ma mutum ya taimama saboda kar ya bar lokacin sallah ya fita amma in dan dai jami'i zaka rasa to ka rasa jami'in kai wanka shi yafi ka zo kai sallan koda kai kadai ne amma in zai kai ga rana za ta fito ake magana to nan bai halatta ka bar lokacin sallah fita ba sai mutum ya taimama insha Allah sai abu na tambaya na karshe wannan ya turo ne tun daga Kano ta hanyar text yake cewa dangane da magana da aka yi na duniyar su Jupiter da su duniyar Mars akwai sauran ma cikin karatu duk zamu kawo su an gane ku akwai duniyar kankara ma wata razan yin magana akan ta wanda temperature ta ya kai -500 ina fata an gane idan temperature ya kai 50 ma a irin su Canada da irin su arewacin America da sauran su ana hana fita ne makarantu da waido a kulle a dinga bi ana kamo kulliya da aka ganta a waje ko ta dabba a ji a killace ta ana kula da dabbobi majalisa ta taba zama saboda dabbobi ba su da wurin kwana kulliyoyi ana tattaunawa kamar da ake kula da mu a Najeriya to sai yake cewa wai to wannan magana akwai aya ko hadisi ne akai da ake magana wannan duniyoyin to a dan uwa ba komai ake bukatar aya ko hadisi sai an kawo maka bai idan ka je wajen likita ma sukani yace kana da matsala sai ya baka aya ko hadisi ina fata an gane ko ya kalli idon ka yace kana da malaria ko typhoid mai tsanani kace likita ina aya ko hadisi shi ilimi ire-iren waɗannan ba sa bukatar wani aya ko hadisi yanzu misali ka samu wani dan kauyen kayau sai yake baka labari ai lokacin da kakan shi je Makka sai da suka shekara 12 zuwa da dawowa lokacin tafiyan kafa ne kuma haka ne sai kace da shi tab ayanzu an yi wani abu daga Kano ma zuwa Makka awa 5 ne in ya daushe ka iska zai tafi yace wallahi ƙarya ne dan ba aya ba hadisi akan wannan kun gane ko to akwai abin da baka bukatar sai an baka aya ilimi ke tabbata Allah ne ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq addini mu addinin karatu ne shi yasa aka fara wahayin farko ikra shi yasa ake cewa ake kira mu ummatu ikra al'umman karatu amma ya zama mun watsar da karatun mun biyo wani abu daban ya zama turawa ne suke wannan binciken duk bincike yana cikin qur'ani da maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga bincike akan zulqarnaini turawa ne suka yi ina fata an gane akwai ababe da dama waɗanda ke namu ne yanzu ka san da cewa wanda ya inventing ilimin jirgin sama musulmi ne wanda ya fara gano za a kera abin da zai tashi sama ya tafiya musulmi ne ina fata an gane Ibn Garmat kafin waɗansu su lokacin da aka rusa daular Andalus turawa sun ibili ta tafai da yawa a wurin Spain ta yanzu kenan aka yi wawwatsa Spain ne France Ingila wane ne da sauransu a nan har abin da kai America aka samu Wright Brothers in North Carolina suka dauki abin suka karanta su suka fara inventing yanda jirgi tafiya ya tashi na tafiyan kilomita 12 ina fata an gane amma wanda ya rubuta abu musulmi ne amma bai dabbaka shi ba abubuwa suka faru to da tura suka karanta suka ainihin aiwatar da shi sai a ce maka wa ya fara yin jirgin sama sai a ce maka Wright Brothers amma musulmi ne in ka shiga harkan medicine musulmai ne lissafi musulmai ne abubuwa da yawa physics duk aka samu musulmai ne da ma duk ba mu san wannan abun ba to ire-iren waɗannan ilimin mukan ba sa bukatun aya ko hadisi yanzu Ibn Qayyim al-Jauziyya in yana maka magana akan zuciya ko akan likitanci zaka sha mamaki duk ilimin mukan namu ne in ka dauki misali masu karanta sociology Ibn Khaldun a duniya ba ya wanda ya rubuta a wannan babin kaman shi ba duk daga abubuwan shi tura suka dauka suka dinga fassarawa an gane ko da akwai abubuwa da dama waɗanda dan uwa ilimi ne da aka yi bincike aka gano yanzu barin baka misali ta karshe idan ka samu geologist misali turawa masu kayan aiki sai a zo a ce maka fantamin nan gaba ɗayan ta gol ne a wajen ko kuma fetur ne a wurin to sai a ce ƙarya ne saboda babu aya ba hadisi ina fata an gane to kai ne baka san aya da hadisin ba shi yasa ai in aka gano abun za su ce maka ƙarƙashin ƙasa mita kaza akwai kaza sai ka ce ƙarya ne sai an kawo aya ko hadisi ba zai yiwu ba to dan waɗannan ilimin mukane waɗanda musulunci nashi ne dama ba bakon abu bane ba duk waɗannan maganan falaki din malamai sun yi rubutu akai duk waɗannan planet da ake muke ta magana akan su duniyar kaza da duniyar wane ne da temperature na sanyi da kaza da na zafi duka yana cikin littafin musulunci bincike ne kere-kere da sauransu ba sa bukatan aya ko hadisi Allah ba dan adam ilimi yasa ce wa allama kamalan takun ta'lam Allah ta'ala ya sa mu dace amin karatu akwai tambayoyi guda biyu da za mu amsa insha Allah kafin nan zan fara da isar da ta'ziya zuwa ga daliban ilimi ire-iren mu da kuma dukkanin malaman mu a nan kasan da kasashen waje bisa rasuwar ɗaya daga cikin manyan malamai na duniya da aka yi ɗazu da yamma a ƙasar Qatar a Sheikh Abu Isaac Al-Huwaini wanda Allah ya karɓi rayuwar shi a wannan rana wanda na san da yawa ba san shi ba masu kallo na da saurare amma duk ɗalibin ilimi ya san shi da kuma manyan malamai yana cikin ragowar malaman hadisi na duniya da suka rage yan kalilan wanda suka fi kowa ilimin hadisi wanda Sheikh Abu Isaac Al-Huwaini Allah ya kaddara ni na hadu da shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba a ainihin munasabar da yawa kuma mun amfana da shi daidai gwargwado a matsayin mu na ƙananan ɗalibai wanda bamu kai mu zamo ma ɗaliban su ba an haife shi a ƙasar Misra wanda yake ba Misri ne a garin Huwayin da ke cikin jihar Kafar Sheikh wanda kuma ya rasu a ƙasar Qatar saboda yana zama a can bayan waɗansu dalilai da yasa ya bar ƙasar Misra Abu Isaac Al-Huwaini yana daga cikin manyan malamai wanda hatta Imam Al-Albani Allah mishi rahama yake ishara zuwa gare su wajen tumbatsan shi a ilimin hadisi idan yana magana kan hadisi zaka dauka kamar shi halici ilimin hadisin ba an gane ko yake cewa yayi wa Imam Al-Albani tambayoyi akan ilal wani bangare daga cikin ilimin mukan hadisi sama da tambaya 200 yana tambaya Al-Albani na bashi amsa ina fata an gane daga nan zaka zana zurfin ilimin shi wanda zai tambaya 200 kasan ba karamin malami bane ba ko tambaya 20 aka ce kai an hada ka da aiki sai dai kai tambayan abin da ba shi da amfani to da farko dai muna ta'aziyya ga abokan shi wanda a dazu akwai daga cikin manyan malaman kasar Misra a Sheikh Muhammadu Hassan a jiya naga an sanar zai laccayo a kasar Kuwait to kuma Sheikh Hassan dama duk inda zai karatu a Misra musamman al-Kahira a Cairo duk nisan wurin sai naji ina kuma bibiyan shi har zuwa yau duk inda zai karatu to sai na gaji an bada sanarwa zai lacce a Kuwait a wani masallaci a yau to sai zamo time din daidai bayan sallar magriba ne anan ina dawo masallaci na kunna ina kallo sai aka zo ake gaya mishi rasuwan Sheikh Abu Isaac Al-Huwaini ya ainihin fashe da kuka to muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah mishi rahama Allah ya sa ya huta hidiman da suke wa hadisin annabi alaihi salatu wassalam Allah ya saka musu da mafificin sakamako akwai kuma wanda ya aiko da buhun shinkafa guda biyu zuwa ga kwamitin marayu muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi lada har yanzu kofa tana bude wannan kwamitin na marayu suna karban taimako tambayar da muke da shi guda biyu tambaya na farko yana tambaya dangane da ana sallah sai aka yi ruku'u shi bai sani ba a kware da gaske wannan lalle jagaba ya ja shi sosai amma za ku ji akwai wanda kishi kuma ya fi wannan ma to yace ana sallah aka yi karatu da sura da kuma aka yi ruku'u aka dago sai aka je sujjada wai sai duba ba wanda yake sai sai shi yaga shi kada yake sai kaga wannan yayi nisa to ya matsayin sallar shi yake to a wannan lokacin abinda malami suka ce idan ana sallah wani dalili ya hana ka ruku'u ko saboda cinkoso mutum zai san wannan ya taba sallah a haramin makka musamman a lokacin irin ran 6-7 ga watan zulhijja ana tabda ya mutu shirik haram yana wani irin cika mara kan gado an gane ku akwai inda zaka yi ruku'u ma ka rasa to a irin wannan ya zaka yi suka ce in har akan matsay ka kasa yin ruku'u a lokacin da ka tafi sujjada sai kai saurayi kai ruku'un sai ka bi su idan kuma wani abu ne ya ibe ka kana ta lissafin jagawa nan ma baka yi ba to kai ruku'un ainihin kai sauri misali ka sami sa sujjada ko da kai subhana rabbil a'la sau ɗaya ne misali an gane ko wannan shine hukunci kuma sallan ka ta insha Allah sai mai tambaya ta biyu Allahumma amin shi kuma yake ana cikin sallah ana zaman tahiyya ta karshe akai tahiyya shi ma na tahiyya karshe dai gama tahiyyan shi da salati annabi ko sai sallama yace wallahi sai ne sallama ga liman bai sallama ba ha ana cikin wani yanayi fa Allah ka mana dauki amin yace to malan dan Allah ya matsayin sallata ya riga liman sallama ya matsayin sallar shi yake tambaya ko mu aika tambayan Abuja ne ban sani ba a kawo mishi palliative to matsayin sallan ka shine sallan ka tana nan an gane ku a daga cikin manyan malaman mu na malikiya ibn abi zaid al-qayrawani a cikin risala ya kawo wannan matsala yace mamu idan yi sallama kafin sallamar limamin shi sai yace to abin da zai yi a wannan lokacin zai ainihin dawo ne ya ci gaba da tahiyya ko ku a salati annabi da yake ko addu'a ya jira liman ya sallama da shi ma sake wata sallama yace amma sallar shi bata baci ba ainihin a sallar shi tana nan an fahimci wannan abin da kyau sannan imamul baji daga cikin kososhin malikiya a cikin sharhin muwatta malik shi ma ka wannan matsalan yace idan mamu nan shi na ma rubuto yace fa in sallama qabla al-iman amidan batala salatu yace fa in sallama qabla imamin amidan batala salatu idan ya sallama kafin limamin shi da gangan sallan shi ta baci yace wa in sallama sahiyan amma in ya sallama akan rafkanwa lam tabtul salatuhu sallan shi bata baci ba an gane ku sanne yace rafkan wanda ya kuma liman ya dauke mishi saboda haka dai shi ma sallan shi tana nan bata baci ba insha Allah wannan sune tambayoyi guda biyu da muke da su Allah ta'ala ya karba mana ibadun mu gaba daya wallahi ta'ala ala wa ala Allahumma amin matsalolin sallah suna da yawa akwai dai daga cikin jiya nake karantawa da daddare wani daga cikin malaman ya rubuta littafi mausu'a da ya shafi sallah mujalladi 18 mujalladi shine volume kaman wannan haka 1 2 har guda 18 gaba ɗaya akan matsalan sallah ne haramma 18 ba abin da ya tattauna a cikin ba matsalan sallah ba guda 18 gaba ɗaya akan matsalan sallah kaga akwai aiki ai an turo min da littafin jiya kuma na same shi insha Allah Allah ta'ala ya sa mu dace yawa takeice zamu tashi kan aya ta 72 cikin wannan sura mai albarka suratul taha wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah.